الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد سبيلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 25 لوجه رمضان كرما لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم بمزيد قريب 30 داخل وما يوم yau uku ga watan bakwai ila duniya 2013. Subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci na al-Imamul Qayyim domin karkare tafsiri na wannan shekara, ba tafsiri ta ne ba insha Allah. Za mu gabatar da bayanai na rufewa, shi kenan sai mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya haɗa fuskokinmu da shi, kuma ya haɗa fuskokinmu a aljanna. Da tsamanin zai buɗe mana yi mana karatu a Al-Qur'ani. Bayan tafsiri da muka yi na kwanaki 28, kun buɗa tafsirin nan na bana ranar 28 da watan Sha'aban na wannan shekarar. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana yau muna 25 da watan Ramadan, kuma Allah ya kaddara mana yau za mu rufe tafsirin nan. Kuma Allah ya kai mu kamar yadda muka ambata. Mun faɗa a farko manufofin yin tafsiri da kafin Allah mai girma shi ne a kan safannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin littafinsa mai albarka, ya aiko manzansa mai daraja domin ya zo ya yi bayani ga bayin Allah abinda idan suka aikata duniyarsu za ta gyaru da lahirarsu za ta gyaru su tsira. Saboda wajibi ne ya kasance an samu darussa a cikin littafin Allah wanda za su zama su ne sanadiyar tsiranmu duniya da lahira. a waɗannan kwanaki da muke muna tafsiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana kwanakin ba a samu matsala ko dai ba Allah subhanahu wa ta'ala bai sa an yi ruwan sama da ya hana mu gaba da tafsiri sannan kuma ni da na gaba da tafsirin da malam da ya ja baki dukkanin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da lafiya daidai gwaggwado wadda muka iya zuwa domin mu gabatar da waɗannan darussa masu albarka. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan. Kafin mu kakkare ko kuma a dawo da jawabai ga shuwagabanni domin lallaɓewa gabaki ɗaya, akwai nasihohin da ya kamata ne ma junanmu su zama mana rairaya game da darussan da muka gabatar na tafsiri a wannan shekarar. Lura da irin halin da ƙasarmu take ciki, lura da halin da ƙasashen musulmai suke ciki a yau. Dukkan mai hankali in ya kalla ke tabbatar da cewa duniyar musulunci a yau ta shiga wani yanayi da kusan a tarihinta ko ba a ce ba ta taɓa shiga irinsa ba, amma dai wannan yana da cikin yanayi da duniyar musulunci ta tsinci kanta a ciki mafi wahala, mafi tsanani, mafi takaici, mafi damuwa, mafi baƙin ciki. Dukkan mai bibiyar abin da yake faruwa a duniya a yau ba zai yi musu wannan ba. Ya ‘yan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce mu, shi ya kaddara mana rayuwa a cikin duniyar nan, shi ya ba mu rayuka. Shi ya aiko mana Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi ya ba mu Alƙur'ani, to mu tabbata cewa ba mu da tsira, ba mu da inda za mu gudu, rayuwarmu ba za ta inganta ba sai mun koma zuwa ga takwannin da wannan littafin namu ya zo da su, kuma Annabi ya bayyana mana sako bayan sako, aya bayan aya, ke mana tafsiri, ke mana bayanai. Ya karantar da mu hadisi, malamai kuma almajiran sahabbai suka jiye masa da yin wannan aikin wajen yada addinin musulunci, su ma almajiransu wato tabi'una suka zo suka yi wannan aikin, sannan su ma almajiransu tabi'ina su ma suka zo suka yi wannan aikin. Ba za mu tsira ba har sai mun koma zuwa ga abin da waɗannan magabatan namu suka karanta. Imamu Malik Allah ya ji kansa yana faɗa a cikin maganarsa mai tsada, yana cewa lan yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma asliha awwalaha, ba abin da zai gyara al'ummar baya sai abin da ya gyara al'ummar da ta gabata. Me yasa magabatanmu suka samu daraja suka tsira, ake ce ma zamanin nukansu shekaru 300 da suke ake cewa al-qurunul thalatha al-mufaddala, har nuna shekaru 300 masu daraja masu albarka wanda ake bibiya su a kan sauran zamanin nukan da ba nasu ba. Wani abu ba ne illa rubutu da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanyan uwansu da sulhu a tsakaninsu da tsawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasi yin abu don Allah da bibiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar kau da haka, wannan shi yasa rayuwarsa ta gyara. A takaice ‘yan uwa, akwai wasiyoyi guda takwas da ya kamata mu yi ma juna. Wasiya ta farko ita ce wasiyar Allah ga bayinsa ga baki ɗaya, annabawansa da sauran halittunsa ga baki ɗaya, walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wasiyar da za a ba mutum kenan. Allah ya kalli manzansa ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya kai wannan kalmar da tsoron Allah. Sannan mu a wurare da yawa Allah ya kira mu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Taqwa, tsoron Allah. Me taqwa? Shine imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, aiwatar da abin da Allah ya ce mu aiwatar sai dai gwaggwadon iyawarmu da nisanta abin da Allah ya hana gabaki ɗaya. da kai wannan an yi takwa abu da farko ce al'ummu tana buƙatar koran Allah yin abinda Allah subhanahu wataala yake tayi a kan rayuwar ta gabaki daya miji ya ji koran Allah a tsakanin sa da matar sa da ƴaƴan sa ko matan sa da ƴaƴan sa in yana da mata biyu da daya a ya ji koran Allah a game da iyayen sa iyaye su ji koran Allah a game da ƴaƴan su shugabanni su ji koran Allah a game da talakawan su Allah ya musu tsaya a kan hakkin talakawan su talakawa su ji koran Allah a game da hakkin shugabannin su Allah zai musu tsaya sun musu biyayya ko ba su musu biyayya ba kowa ya ji koran Allah koran Allah a ofis koran Allah a shago koran Allah a kasuwa koran Allah a gida koran Allah a ko'ina istiqim laha haythu ma kunta kaji tsoron Allah a jiki da kai kiyaye farko ce wasiya ta biyu yan uwa at-tasalihu bainana bayan mun ji tsoron Allah wajibi ne mu tsufa a tsakanin junan mu mu ji tsoron Allah a game da haƙƙoƙin yan uwan mu kada mu tafi lahira wani daga cikin bayin Allah yana da haƙƙi a kanmu bashi ne ki kokarin biyan bashi a'a ni shugaba ne a kan wasu da kuma shugabancin waɗannan talakawan nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tun daga gida suluhu gaba ta yawa a tsakanin musulmai tabbata ta yawa a tsakanin musulmai kiyayya ta yawa a tsakanin musulmai kusan dukkan wata mummunar ɗabi'a da take huta ƴan uwantaka ko musulmai sun yi riko da ita a yau ji tsoron Allah mai sulhu a tsakanin junanmu sannan na uku ƴan uwa shi ne mai riko da hanyoyin ita kai yadda ƙasar nan guguwa take nunawa ya wajaba musulmai su zama suna da al-i'timadu ala al-salati wa ala an-nafs wannan tattalin arziki wajibi ne musulmai su yi tunani yadda za su samar da kansu hanyoyi na tattalin arziki guguwa ta bishiya da gashin hankali da take faruwa a ƙasar nan tana nunawa tana ƙararrawa bai ƙara ga musulmai cewa su zama sun samu hanyoyin dogaro da kai a lissafin da ake badawa arewacin Najeriya inda musulmai suke da yawa nan talauci ya fi yawa ba na nuna Kano Allah ya gafarta masa yana cewa duk inda cici uku suka yi yawa to shi kenan an halaka jahilci ladaci talauci su guda biyu su suke haifar da uku jahilci ladaci suke haifar da talauci da talauci da kafirci su kuma tare suke kada baka suna cewa idza qala al-kufr adhabu ila baladi kada qala lahu al-faqr hayya nadhhab ma'an ko idza qala al-faqr adhabu ila baladi kada qala lahu al-kufr hayya nadhhab ma'an idan talauci yace zai je waje kaza ya zauna sai kafirce sai ya kai abokina ne tare da kafirce ba ta kafirce ba ana tsammanin duk inda talauci yake kafirci kuma zai iya bin sa shi yasa musulunci yayi yaki da talauci musulunci ya kawo hanyoyi na faɗa da talauci ya wajabta zakka ya wajabta ma masu ƙarfi su tashi su yi aiki domin samun kuɗi wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce masa ya ma aiki ya dame ni wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi kake da shi ya ce ya ma aiki Allah ina da bayaci na wanda nake da lufa da shi ya ce ka kawo mishi ya kawo manzo sun ce wa zai tiya wani sahabi ya ce na tiya dinare daya wani sun ce a'a wani ya ce na siya dinare biyu manzo sun ce a wani yace na siya dinare uku sun ce kawo ya ba da dinare uku ka bashi babban wannan mutumin wanda yake kula da shi. Sannan Rasulullah ya ce dau dinare dai ka je ka ci mun ga kai. Dinare dai kuma kai ci fage da shi a gidanka. Dinare dai kuma ka aje. Yadda fiye da ya siyo da kai. Sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan gatarin ya kalle shi haka ya samu wata itaciya ya tsige ta da shi. Manzon sun ya ce idha la arayannaka illa ba'da 14 yawman. Tafi daji ke ice. Kar in sake ganin ka sai bayan sati biyu. Kwana 10 ka dawo. Sai ka mutumin nan ya je a cikin sati 10 sati biyu nan. Kwana 14 Allah subhanahu wataala ya masa arziki. Sai ga kuɗi sun zo masa. Sallan kuma ya kuɗe ta ke yin aiki. Jahilci ba daji. Jahilci yana tasiri a aƙida. Mutane nawa ne a zamaninmu wannan aka juyar da su aka mai da su suka zama ƴan Shi'a. Saboda talauci. Dan wani abu za a zo a ba su su juye su zama ƴan Shi'a. Wajibi ne al'umma ta musulmai ta zama ce yaƙi da talauci. In canja matanmu sun zama yaƙin talauci. Wani malami yana faɗa a wasu wani baitinsa na waƙi yana cewa alimin alimin ayat madahibuhu wa jahilin jahilin alqahu marzuqa hadha alladhi ta'ata al-albab akhiratan wa sayyara aliman bi qirbatin jinna kiga malami har malami amma duniya gabaki daya ta masa kullum minti wato talauci ya gane shi ga wani shi kuma jahili amma kuma duniya ta samu a gare shi yace irin wannan ne ya sa kwakwale suka ruje suka juyar da babban malami ya juye ya zama kafiri ya zama bindi talauci wani kuma mawaƙin yana cewa idza qalla malul mar'i qalla baha'uhu wa dhaqat alayhi arduhu wa sama'uhu wa asbaha la yadri wa in kana dariyan قدامه خير له أم وراءه شيء إذن يكسن شيء مجن دوت يا تاما سكران شيء تلوت يا ما سيوا شيء سما تيما سكون شيء كسما تما سكون شيء شيء يجاو بايا كان جبنسا كان يجبنسا إنا بايان سدقو يا تاي سوى تابا جن تلوت واتو تلوت هنا تاجير يا إبن مجاني نو سكاتو سوى جامي آسابو تلوت mutane ne suka kasa kama sakandare suna kasa talauci mutane ne suka kasa zama likitoci saboda talauci mutane ne suka kasa zama malamin addini saboda talauci wani daga cikin magabata yana karanta da almajiransa sai bai wasu sai ta zo ta ce ya tsaggi da lisa fil baiti da keku ta ce ya shugabana babu faga yayin da za a ɗora abinci a gida yau ce wallahi wannan magana ce ta mantar da ni matsaloli guda 1000 da take talauci wajibi ne al'ummar mu ta yi tunani domin riko da hanyoyi na yaƙar talauci musulunci ya tsara mana hanyoyi yaƙar talauci da yawa na faɗi zakka na faɗi aikin ni aikin nan kana biyu ne malaman mu suna cewa akwai as-sina'atu yadawiyya akwai al-hirfu zihniyya akwai sana'a ta hannu al'ummar mu na da buƙatar kiyan ta wannan na faɗa ba a ranar ko kuma a wani waje dai ba sha faɗin wannan akwai mutane da suke da ƙananan sana'o'i ya al'ummar mu tana da tsari wani jalin da yake buƙata da yuta 10,000 ba amma in an da masa albarka ba za a daɗe ba sai ya raini mutanen da su ma sai ya raini mutane 10 a cikin shekara kowanne ya zama yana da abin da zai zama yana da shi na ciyar da iyalinsa wajibi ne al'ummar mu ta zama ta inganta ƙananan sana'o'i na hannu ana da buƙata sannan muna buƙatar hasiratu tijiriyya mutanen da suke da ƙwaƙwalwa suka karanci kwatakwatan da suke iya cin gashin kansu to ya kamata mu dawo mu yi tunani ba sai mun ta dogaro da gwamnati ba domin gwamnati ta ce ta gaza ko ba ta fadi ba ba ta yi ta kuma ta gaza al'umma da ake neman mutane 15 za a dauke su aiki amma a ce an yi cincirin do a bakin ma'aikatan nan an ci ga mutanen da suka zo suna neman kujerun da guda 15 su kai su 10,000 haka muka koma a Najeriya kike tsammani ke faru kan 10,000 nan suna jin fasin cancanta da su aiki fasin cancanta ma domin suna da takarda da aka ce ita ce shaida ta cewa a dauki mutum mutanen da ake yayewa a jami'o'i sun ninninka mutanen da suke zaune a gida suna karanta tsofaffin jaridu ba su da aiki ne to lokaci ya yi da za mu fahimci wannan mushkilar wasu mu shiga aikin gwamnati wasu kuma su samu aikin yi na kan sana'o'in su ko kalwa su amfani da su wajibi ne al'umma mu tana bukatar wannan sannan an taɓaku ne jiki ba ne ɗaukar nauyin waɗanda suke da rauni a cikin mu wajibi ne al'umma akwai mutumin da ba zai iya sana'a ba kuma ba zai iya da sana'a ko kalwa ko ba zai iya sana'a kallu ba kamar ƙananan yara marayu ga su nan kula da su wasu ba marayun ba ne amma iyayensu na da rai amma sun yi kama da marayu marayun iyaye rayayyu akwai su a cikin al'ummar mu wanda talauci ya fige iyayensu ba yadda suka iya mutum ya yan shi 10 amma a rana ba yi da tabbatun cewa ya ga iya samun naira 1,000 ya yan shi 10 amma a rana bai da tabbatun cewa ya ga iya samun 1,000 sun yawa a cikin al'umma wajibi ne al'umma ta tsinci wannan gwamnati da wannan tsari jihar mu ta zama 'yan uwa ta uku ita ce ce wajibi ne mai riko da ilimi lokacinmu da ilimi ya yi yawa wajibinmu ne mu kula da wannan a Najeriya yau in aka yi jarabawa ta gama sakandare ɓangaren mu arewa har yanzu mu muke shan wahala mu ake kayarwa mu muke faduwa da can bayan an yi wannan akwai ja ita ma ana ci to ita ma bana ta zo da yin wannan sai wani ka gama da shi ɗalibi ka tafi zuwa kasa ba ya ce yana da 50 ana neman 180 shi kuma ya samu 50 wani ma akwai yana da aka cikin 35 ya samu wajibi ne mu kalli waɗannan ɓangarorin akwai na tunsu-tunsu ake shirya mana tsarin iyaye ba su cika ba su mahimmanci ba cikin wada muna da gudaji muna da muslim refresher course muna da abin da muslim special training center ta yi tsawo da yawa ya ban wahala to sannan bayan haka a nan cikin jikunsun muna da aya MD a cikin gari akwai irin wajibi ne al'umma su kalli irin masu gabatar da irin waɗannan shirye-shirye na ilimi na boko a ba su goyon baya uwa uba ilimin addini al'umman mu na buƙatar sa muna da buƙatar tsari na mu dawo da tare-tare da ake da su na karatun zaure ko mu zamanantar da su a ce an kai ma matsayin da malamin zaure za ka yi karatu a wajen su ba ka ijaza kamar shahada kamar satifiket cewa kai ma ka tantance ka zama malami kusan ba zai yiwu ba sai malaman zaure mu za mu da nauyi su gwamnati ba ruwan su da su ba ba tsarin nan ita gwamnati a wajen ta waɗannan ba su da aiki yi ba aiki suke yi ba to mu musulmi mu Allah ya ɗora mu musulmi karantun mu na zaure mutuwa suke yi malaman mu na zaure waɗanda suke ba da rayuwarsu suna ta karewa ɗan zamani su ko ba za su iya yin wahala da haƙurin da waɗancan suka yi ba wajibi ne mu kalli wannan matsalar gyara a keke shuwa gaban da izala wannan ƙalubalen su ne shi abin da ƙungiyar izala ba ta cika ba shi mahimmanci ba sai malaman zaure wajibi ne su kula da wannan ta sa shi a cikin tsarin ta dole ta kula da malaman zaure a zama ana da kyakkyawan tsari a game da su ba sai malamin da ke zuwa wa'azin sallah kawai ya san abin da ake ciki ba malaman da suka zauna a cikin gidajensu su suke raya al'umma su suke fitar da masu wa'azin kasa wajibi ne a kula da su idan ko aka ci gaba da shafa wannan bangaro da waɗannan malaman da su ba a jin maganar yayin yuwa nan gaba a rasa samun malaman wa'azin kada samu fatan wannan to da wajibi ne al'umma ta kula wannan ba kungiyar jama'a ta zuciya ke mata kungiyoyin dukkan kungiyoyin sunna zalla ita ce kubra al-jama'at al-ta'iya ila tadfiq as-sunna a Afrika ta yamma ba wata kungiya da take nishadi da haraka wajen yada sunna kamar Italiya a Afrika ta yamma ko wata kungiya sai dai ta zama ta zama wani bangare ne daga ciki ya wata ba shugabanni su kula da wannan sai yin kuwa gaba da karatun boko wajibi ne mu mun kalli irin takhassusai ko kuma yadda muke daukan kayayyanmu waɗannan irin karatu kira su ta tsayin waɗannan misala wata ce za a ce ji a ce ji kan haƙi kanta ko ta ce ji kan karanta cikin jidari ko karanta lo sai da ake neman ta kenan ba ana buƙatar su ci kai ka ne a likitanci su zama su suke ma junan su ji a in za su haihu matsalolin su na gynecology ya kuma su an ban musu ba namiji bane a wannan bangar lati health technology da sauran ɓangarori da ake da su na kula da lafiya ɓangaren yara ba mata sun su ne an da a cikin cikin sirenu in suka zama likitocin yara abin ya fi tasiri ya fi kyau ana buƙatar wannan a taimake su al'umma su kuma tana da tsari game da wannan jihar mu ta gaba ƴan uwa ita ce haɗin kai sai wajibin haɗin kai tsakanin malaman addini a tsakanin junan su malaman addini da ƴan siyasa malaman addini da shugabanni malaman addini da sarakuna wajibi ne zama suna da haɗin kai a wannan bangare namu na arewacin Najeriya sannan mu zama muna da ƴan uwantaka a tsakanin junan mu ƴan uwantaka ita ce ba da haɗin kai soyayyar juna ita ce ba da ƴan uwantaka sannan bayan haka ƴan uwa tarbiyya al'ummar mu matasan mu sun koma a cikin abubuwan da ke damun mu akwai shaye-shaye akwai tara tuka shaye-shaye dama ɗabi'a ce da in ana yin ta to kowace ɓanna za ta iya zuwa ita ce ummul kaba'i shaye-shaye ɗabi'a shaye-shaye ita ce ummul kaba'i in mutum ya yi shaye-shaye komai zai iya aikata to da ka bukata ku ji tsoron Allah kuna kallon abu da ke faruwa da ƴan uwanku kuna kallon yadda ake haukacewa ake rudewa mutum ya lalace ya koma ya zama rayuwar shi ta koma irin ta dabba irin ta gwaggon bil fuskar shi ta koma ta zama irin ta kare bakin shi ya lalace fatar shi ta baki irin mu ji tsoron Allah mu rufa ma kanmu asiri mu guji waɗannan munanan ɗabi'u na shaye-shaye zinace-zinace ke yawa a cikin al'ummar kiyaye su tsokaci matsalar aure masu neman aure su kuma su ji tsoron kanta su nemi aure ɗan kanta kiyaye su kuma su tsokaka hanyoyin neman aure mu rufa ma junan mu asiri sannan da ake take faruwa ta yi yawa bayan haka ci matsalar tsaro a ran kanta wajibi ne gwamnati ta zama ta samar ma al'umma tsaro idan gwamnati ta gaza kamar yadda ta gaza yanzu wajibi ne al'umma su zama sun tsara ma kansu tsari na kula da kansu shi ya sa harka ta tantin siri tana da kyau a cikin al'umma a tsara ta sannan hanyar da ke sa mutane su zama lalatattu a toshe ta wanda matsalar ta talauci ce a yi ƙoƙarin magance masa talauci wanda matsalar ta rashin makaranta ce a magance masa matsala wannan matakin farko ce na kawo tsaro a ƙasa in ka samar ma kowa a ka aikin yi yana da abin yi to ba zai zama wahalarci ba idan akwai aikin yi to ƙanda na sauki ko da ba a hana ta ga baki ɗaya ba zuciyar da ba ta da aikin yi to wata ta ce ta ce shekan zai zo ya ta take take a aikin ta sannan bayan haka ƴan uwa malamai wajibi ne ba muhimmanci ba da hawa muhimmanci ƴan uwanmu da suke ƙauyuka suna nan suna shiri suna a shirye suke a ɗan ƙafa su ce sun musu yanka ya zama al'umma na da wannan malami ko matashi ne ilimi yake iya samun dama ya shi inda yake son ya shike je da hawa abuwa ba dawa a gide ba dawa to ya za ya yi dawa sai an samu abin da zai rike mutum sai matasa da ake da su masha Allah dalibin ilimi wanda za a iya tura su ƙauyuka amma wani na da mata ko zai da mata wani yana da iyaye shi yake kula da su abin da za a bashi a rike masa rayuwa a tura shi ƙauye ya je ya wata ɗaya ko ya je ya sati biyu ya karantar da maguzawa ya musulunta da su wanda kuma suka musulunta a cigaba da karantar da su abu ne an haka amma masu kuɗinmu ba su gane haka ba har yanzu inda masu kuɗinmu suna yin abin da ya cancanta idan Allah ba kuma abin da ta zo karan su ke so ba dan akwai wannan matsala masu kuɗinmu sun kasu gida gida akwai masu dan Allah kuma suna yi akan abin da yake bukata akwai waɗanda kuma suke yi amma ba abin da yake bukata ina misali ina misali masu kuɗi ne sai su zo ga bukatar da al'umma take da shi misali bukata ta da'awa bukata ta makarantu bukata ta masallatai bukata ta talakawa bukata ta marayu sai su ba wannan bane a gaban su sai su zaɓo wani abu a cikin unguwa wanda bai da amfani sai su ce za su kamar misali titi zan bada misali da titi akwai inda ba titi al'umma take bukata ba amma su abin da wuce su tariya musu titi da titi da dan motocin su wuce su tafi shi ne abin da ya kai amma a layin akwai wanda yake kwana bai ci ba tsanayin akwai aya da yawa waɗanda ba su zuwa makaranta a layin akwai masu shaye-shaye ba su da aikin yi ba su taɓa ɗaga ido sun kalli wannan ba in kuma aka musu nasiha aka ce ga abin da ake so su ba za su yi su ba su da shiga wannan ba abin da ran ya raya muku shi suke su ne jinsi da ne na masu kuɗin mu akwai jinsi na uku su kuma waɗannan mace ba ma su bada ba da abin da ake bukata wanda ba a bukata su da abin da ya dame su ba wajibi ne masu kuɗin mu su ji tsoron Allah ta maya bi Allah ke musu ina suka samu kuɗin su kuma da me suke yi kuma malamai su ma suna iyakar bakin kokarin su wannan tsare-tsare na da'awa a cikin unguwa har ma akwai masu yawa daga cikin uwa waɗanda suke fita ƙauyuka akwai wanda na sani shi rayuwar sa ma ga baki ɗaya ba ita ne dan wannan haka shi da wuya ma ka ganta a cikin gari yana ƙauyuka yana musulunci da maguzawa da kiristoci sannan kuma yana karantar da waɗanda suke da musulunci to waɗannan a taimake su a ba su goyon baya abu na ƙarshe ƴan uwa shi ne zakar kono yau muna 25 ga wata ya halatta a cikin zakar kono tun daga 28 ko 27 ga wata ina nan a kan bakana ina jawo hankalin mutane don Allah ya kawo da shinkafa domin in ka ba mutum ya zama ka ba shi abu mai amfani a gare shi a lokacin da yake bukata na mu da misali a kutuba ranar juma'a ranar sallah misali ta jinkirta sai ranar sallah za a fita bibi ta ba mutum masara ko dawa ko gero tsakanin wanda mai zai da ita in siyarwa zai yi kafin ya samu wanda zai siya sai an sha aiki da wuya ma ya samu wanda zai siya a rana sannan ba yi da wanda zai mai tafi a wannan lokacin in an tuba tana buƙatar a jika domin tuwon ya zama bai ka ba shi masara amma ka ba shi shinkafa kuma shinkafa ita ce abin da mutanen mu suka ci yanzu kun ji da jeje yawa shinkafa aka fi ci kuma malaman mu da suke wa aka ce suka ce ana fitar da kakkono ne daga dullu kuti ahalil bari daga mafi yawancin abin da mutane suka fi ci a gari mu ji tsoron Allah mu fitar da shinkafa za ka ci mutum shinkafa shi yake ci a gidansa ba ma a cin masara amma a ranar sai ya siya ya siyo masa rashin zai bada a matsayin da ka ko saka mu ji tsoron Allah mu fitar da zakatu da zakatu nan ba ida biki ita manzo Allah ya sama ya faɗa fa'ida ta farko tana mana tasiri ne wajen tsara dabi'un mu kubratu lisqa'im min ar-rafas wal laghwi ake kiyaye ne azumi zuciya kamar da tufa-tufan da ya samu na wargi da kwankwasa a lokacin da ake azumi sai ta tsarkake shi sannan kuma fa'ida ta biyu kullin mataki a ciyar da mabukata a ranar Allah ba a bukatar a ga wani labara ba a bukatar a ga wani bai da shi ba a bukatar a ga wani ya haka kunci da hannu wai da abin da zai ci kowa a ranar bazanta ne ce afruhum anis suali fi zal yawm ku hana fim bara ku hana su tambaya da roƙo a wannan ranar kowa ana ba abin da zama yana da shi a wannan ranar daga ƴan uwa waɗannan su ne wasiyoyi guda takwas da za mu gabatar da su domin rufewa akwai mutane da yawa da muka samu da sun fadarka kila akwai a ba su dama su ɗan tofa a lokacin batunsu amma a ƙarshe wajibi ne mu yi godiya ga wasu ƙarurra domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah wa riwayat man lam yashkuri nasa lam yashkuri Allah duk wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah to duk wanda baya gode ma mutane ba to sai gode ma Allah to kan ko muna godiya ga wanda ya dauki nauyin wannan karatun ya sa a radio akai taji shi ne dan majalisa ne wakilta wannan yankin wato gari da kiwaye wato wannan Rabu Yusuf Yakubu Yusuf Goda Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi da kowin dukkan wanda suka dauki nauyin ta karatun ta a gidajen rediyo da kanadi Allah ya saka musu da alkhairi na biyu muna godiya ga shugabanni da jama'atu da tilbiya a wani sunna musamman na nan yankin Jigjigu da Kiwai a gaba da yadda suka tsara tafsirai kamar yadda suka saba tsarawa duk shekara aka tura kowanne mai tafsiri ga wajen da zai yi tafsiri da shi da shiga masa baki Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi na uku shine wanda ya ja mana baki wato a ramma malar rabi Allah subhanahu wataala ya kawo masa alkhairi muna tsaya da shi a kan daga ranar da muka fara kuma har muka kawo yau gashi nan muna tsaya da shi Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi na huɗu kwamitin masallaci kwamitin wannan masallaci na al-Imam Ibn al-Qayyim suka yi wata dabara tun a wajen Sha'ban ko wajen Rajab ke zuwa su same ni shi sun zo tini ne a game da tafsiri to muna godiya a gare su game da tsare-tsaren da suka yi da samar da dukkan abubuwan da ake bukata domin gudanar da wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai jima wanda ya saka musu da alkhairi a ƙarƙashin shugabancin shi shugaban masallacin kuma babban limamin masallacin Malam Ibrahim Yahaya Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi daga bodan da suka tsanta a gode muku ne yan gidan rediyon a gaba ko filin su ana asan ku da zuwa kullun da sauki wannan tafsiri domin ne ya kai kuma ya tsara ya tsara a ta muna godiya a gare su da baki da yanzu tun daga shugabancin su ga ma'aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu daraja Allah ya kara musu mutunci sannan na gaba yan agaji dan agaji su ma wajibi ne mu gode musu su ba da gudunmuwa wajen tsare-tsare da kula da shiga da fice da tsara kayan mutane Allah ya saka musu da alkhairi a gabaki ɗayansu sannan waɗanda su ma ya cancanta a gode masu akwai mai ɗaukar bidiyo ga yi nan a gabana shi ya man na shayi Allah ya saka musu da alkhairi gabaki ɗaya sannan na gaba su ne waɗanda suka ga ɗauko ni a mota motocinsu daga gidansu an faɗi sunayensu akwai annabi tasu wanda aka fi sanin su koci koci sannan akwai Malam Ibrahim lecturer a makarantar a Nuhu Kamanci Koli sannan akwai Malam Nura shi ba kuma lecturer a SCE dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya a gare su a ƙarshe su ne mahalarta ta wannan fannin tafsiri waɗanda suka riga halartar tafsiri domin saurare da tambayoyi da gyare-gyare duka muna musu godiya Allah subhanahu wataala ya saka musu alkhairi a gefe guda a cikin mahalarta a keɓance zan yi amfani da wannan dama in gode ma Alhaji Musa zahir wanda mafi yawancin matsayin sa shine mataimakin shugaban gidana na tarihi gaba gayina wannan tafsirin na dama nan da shi muka fara tafsirin da ranar budewa sannan ga shi yana nan har yanzu da saka masa da alheri du'a da yake mana da kuma shawarwari da gudunmuwa da yake samu Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri Allah gabaki daya ya haɗa mu da alheri gabaki daya a nan zan tsaya ina da MC ne na'am saboda haka ni dai na yi iyaka abin da ina jin ban manta komai ba ku tuna mu yawwa na ƙarshe yawwa na tuno da kaina tambayoyi sun yi yawa suna nan da yawa a cikin ta rubutu tambayoyi da yawa na iya amsa wasu gwagwadon kwanakin da ake da su wasu kuma suna nan tsangwama ban iya amsa su ba to daga dan Allah duk wanda ya rubuta takarda ya ji ban karanta ba ba da gangan nan ba ba kuma na ce tambaye shi ba ta da amfani lokaci ne bai bada ba suna sana abin wuri da gidan rediyo da suke wuta za su koya maka kula da lokaci za su sai ko suna mana sai akan ga lokacin da suke son mutsaya akan ka'ida saboda kan kula ayyuka sai ayi hakuri masu da ta fatu a dika ba ne suna ta musu alƙura su ma su ma junan su ce su don mu damuwar da muke da ita Allah madaukaki ke yayi mana Allah ya saka mana da alkhairi ga baki daya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in